sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja, sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane, amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wasu 'yan bandaga sanye da kayan sojoji sun harbe wani gwamnan lardi a kasar Philippines da wasu mutane biyar har lahira, yayin da ɗan siyasar ke ganawa da mutanen ƙauyen a gidansa. 'Yan sanda sun ce akalla wasu mutane shida ɗauke da bindigogi suka sauko daga motoci guda uku tare da buɗe wuta a jiya Asabar akan gwamnan Negros Oriental Royal Digamo, inda suka kashe shi da wasu mutanen ƙauyen biyar a kofar gidansa da ke garin Pamplona. Gildin yana da tarihin tarzoma ta siyasa. Shugaban ƙasar Ferdinand Marcos Jr. ya yi Allah wadai da harin tare da roƙon waɗanda ake zargi da su miƙa wuya. 'Yan sanda sun kafa shingayen binciken jami'an tsaro tare da ƙaddamar da bincike. Wannan dai shi ne harin wuce gona da iri na baya-bayan nan kan 'yan siyasar ƙasar waɗanda suka yi fama da muggan laifuka, tashe-tashen hankulan musulmi da na gurguzu na tsawon gomman shekaru da sauran matsalolin tsaro. Masu aikin ceto da masu aikin kashe gobara a Indonesia na neman mutane da dama da suka ɓace a ƙarƙashin baraguzan gidaje da gine-gine da suka ƙone bayan wata babbar gobara ta bazu daga ma'ajiyar man fetur da ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 18. Tashar ajiyar man fetur ta Phnom Penh, wanda kamfanin mai da iskar gas na Pertamina na gwamnati ke gudanarwa, tana kusa da wani yanki mai yawan jama'a arewacin Jakarta, tana samar da kashi 25 cikin 100 na buƙatun mai a Indonesia. Aƙalla jami'an kashe gobara 260 ne suka kashe gobarar daga tsakar ranar Juma'a da ta gabata, bayan da ta mamaye unguwar na sama da sa'o'i 2. Wani binciken farko ya nuna gobarar ta tashi ne a lokacin da wani bututun mai ya fashe a lokacin da aka yi ruwan sama mai ƙarfi, wanda watakila tsawa ta haddasa. Wasu mutane 1,300 sun rasa matsugunansu. Jami'ai sun ce za su sake taswirar wuraren ga mazauna zuwa nesa da bututun man. Daraktan wani asibita wani birni da ake takaddama a kai a yankin Somaliland ya ce aƙalla mutane 140 suka mutu a cikin sama da watanni 2 ana gwabza fada tsakanin mayaka masu adawa da gwamnati da jami'an tsaron Somaliland, bayan da dattawan yankin suka bayyana aniyarsu ta sake haɗewa da Somaliya. Daraktan asibitin jama'a na birnin Las Anod ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa fiye da mutane 180,000 ne suka samu raunuka, yayin da sama da iyalai 100,000 suka tsere daga birnin na Los Anod tun daga ƙarshen watan Disamba bara. Ya zargi dakarun Somaliland da kai hari a asibitin da har-haren manyan bindigogi wanda gwamnati ta musanta. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dakarun Ukraine da ke a birnin Bakhmut na fuskantar ƙarin matsin lamba, yayin da suke taimakon fararen hula da ke tserewa daga gabashin birnin da aka yi wa ƙawanya. An kashe wata mata tare da raunuka wasu mutane 2 a ranar Asabar, yayin da suke ƙoƙarin barin birnin a kan wata gada ta wucin gadi, a cewar wani wakilin sojojin Ukraine da ke wurin. Kiev na iya yin dabara game da ficewar da aka tsara bisa ga wasu alamu. Jami'an leƙen asirin sojan Birtaniya da wata ƙungiyar bincike da ke da cibiya a birnin Washington sun bayyana cewa Ukraine ta yi yunƙurin ruguza wasu muhimman gadoji a kusa da birnin, waɗanda su ne babban makasudin harin da Rasha ta daɗe tana kaiwa a gabashin ƙasar. Mataimakin kwamandan dakarun tsaron ƙasar ta Ukraine, Vladimir Nazarenko, ya shaida a gidan talabijin na Kiev 24 a ranar Asabar cewa an samu kwanciyar hankali a yakin da sojojin Ukraine suke a Bakhmut a 'yan kwanakin da suka gabata, kuma birnin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin ikon Ukraine duk da har-haren da sojojin Rasha ke ci gaba da kaiwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da shigowa zauren VOA. Yau muna kasar Ghana ba tare da bata lokaci ba. Bari in hada ku da jagoran shirin Alhaji Ridwan Abbas. Bismillah dan uwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna yi muku barka da zuwa wannan zauri na VOA, inda muke shiga muke tattaunawa akan muhimman abubuwa da muke jin muna bukata da abubuwan da muke jin za a yi mana ya kawo mana ci gaba a halin rayuwarmu da sauran zamantakewa. Yau mun yi tattaki har zuwa sabuwar fadama garin National Chief Imam Sheikh Usman Noku Sharbutu, inda nan ne mazaunin sa. Wannan unguwa Fadama tsohuwar gari ne wadda aka taso daga tsohuwar Fadama a shekara ta 1963. Aka zo aka bamu masauki a nan inda National Chief Imam yake. Shaisa da dama na kiran wannan unguwa garin limanci, saboda in an koma tarihi Fadama yayi limancin kasar nan akalla ba a kasara ba shekaru 80 limanci a wannan unguwar take. Wannan gari ne yau zauren VOA ya kawo mu, inda muka tattara matasa da dattijai na wannan unguwa da ma'aikata, wato hukuma kenan. Za mu duba yadda za mu samu maslaha, mu samu ci gaba a cikin unguwar mu. A high table muna tare da assemblyman na wannan unguwa, wadda shike wato a matsayin wato assemblyman Isa Abdullah. Muna kuma tare da manya na unguwan, da chairman chamomi na wannan unguwa Alhaji Awal Yaro yana tare da mu. Muna tare da babanmu shi ma shugaba ne na cikin manya na wannan unguwa Alhaji Nasiru Ali. Muna tare da shi kuma shugaba ne na wannan unguwa Ahmed Mukhtar Abbas yana tare da mu. Sannan kuma akwai sarkin samari na wannan unguwa Muhammad Buhari yana tare da mu. Masha Allah. Ba da bata lokaci ba za mu koma wurin al'umman unguwar, matasa da ke zaune a nan, waɗanda su ne ƙashin bayan ci gaba. Mu ba su dama abinda ke damun su, ke addabansu, abinda suke bukata dangane da ci gaba. Menene suke jin ana yi musu, ko kuma menene suka jin ba a yi ba da suke ganin ya kamata a yi a cikin wannan unguwa, wanda suke jin zai kawo mana ci gaba. Shi yasa ba zan ja ku da dogon turanci ba, zan koma wurin matasa wanda duk yayi niyan magana ya cire hannunsa, sai mu zo gare shi mu bashi abin magana yayi magana. Bismillah.
Da farko dai assalamu alaikum, sunana Muhammad Mahfuz Bashir, matashin unguwar Fadama. Zan faɗa ne a fili ba wani batun sa labule. Matasa kara zube lissafi ya dagule, masu cin national cake sai masu uwa a murhu. Fadama na bugin kirji da babban limamin kasa National Chief Imam. Fadama gari ne da ko ta ina za ka bi an di marketing shi da kyau. Akwai filin kasuwa, akwai filin post office, akwai suku da makamanci haka. Amma sai mu tambaye kawunan mu, waɗannan filin da aka ciccire aka yi aka ajiye an utilizing su yanda zai taimake mu ɗan gari? A'a. Amma kullum muna nan cikin Fadama sai wasu unguwannin su kawo ƙara wurin National Chief Imam, suna lemon dogaro da shi ya iya kira national gwamnatin gari ya kai kukansu daga gare shi, saboda ya iya taimaka musu a develop musu garin su. To mu Fadama kan cikin me muke, matasan Fadama me ake musu? Gwamnati zai saura ne kowane shekara ya zo kurin ya zo ya wadare mu da wani maganganu da bai kawo ci gaban matasan Fadama ko dai yaya? Sai sa muna kiran ga zuwa ga gwamnati ya yi abin da ya kamata, saboda mu kuma mun kawo ya kamata a yi da mu. Ba kullum ba ne za a zo a ɗauke mu bayan an je an yi farauta an gama sai a wuce da kaso, mu ba a ba mu komai. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Ali Muhammad. To ni na wa shawara ne kan development da muke yi da cikin unguwa ina ga muhimmanci musamman ma kaman kasuwa market inda mu ya mu samu advance kuma na market da unemployment da inke ga muke gan matasa dai da ke cikin unguwa da suke zama ba ayyuka inda marketing ya tashi ya taimaka a samu ayyuka saboda ko ya kai maka zo ka sa wani abu ka sai inda marketing ya tashi to ni na wa ra'ayi ne ya kamata da hankalin government youth development marketing na dura
a chomi Abubakar Sadiq
wai sunan shi Abubakar Sadiq
ni ne yo minji
wa abinda ke akwai
ni mi su mata obana vocational school alo technical school ya fadama
shi bukatar sa mu samu vocational school da do technical school da an kun da da iya sa yin aikin
an loji ni ni ba mi na le country
shi abinda ya dame shi
ne yi wado
saboda shi makarantar filling school da ke akwai a iya gina muna waɗannan abubuwa wake da magana kuma da zai yi
Nana Muhammad Mansur Abbas to ina jin alhakika bayani an yi wasu kuma an bar su baya ai maganin kasuwa wanda yake muna bukatar mu ga cewa kasuwar nan ta mu za ta yi ina ji bamu hada ma ba muka ce muna bukatar a muna secondary school don ina ji mun kai ce mun samu secondary school a nan bare shi zama na roko gwamnati ta shigo ciki ta taimaka muna musamman wurare wannan ababen guda biyu kasuwa da secondary school muka samu ka damun godiya matuka bamu rena mai da muka samu ba amma muka samu wannan damun godiya matuka to na yi bayani na kenan assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni sunana Autan Hadima Sharu anan Fadama nake kwarai da gaske babban abinda yafi yake cewa mun tuwa kwariya yana cikin matasan mu dinda za a sanar da su a koya musu sana'a da za su yi duk wanda za ka gani matashi yana son ya yi aiki amma bai samu bane yake shiga wani abu na ilimi amma muka dauke shi kamar abin ba abu daidai bane mu ba mu gyara musu ba mu kuma ga mu muke da gwamnati tunda babban shugaba a takaice dai in za a duba tarihin fadama nan ta fito da shugabannin malamai guda uku manyan malamai wanda suka duba kasa guda uku da na wanda ke kan yau albarkacinsa da ya kamata ai magana babba biyu daya ilimi daya kasuwa sana'a ga kasuwar mu Allah ji kan Abdulaziz da muka yi kiyasawa yace wannan kasuwar ya dauki gida kamar 13 in za a bi shi yadda ya kamata kullun an zo wajen malam ana neman tubaraki da ya kamata gwamnati mu a siyasar mu yanzu in ka zo za mu ce maka mu ga abinda muke son kai mana ba abinda kai za ka yi mana ba mu ɗan Fadama ɗan Ankara ɗan Zango ga abinda mu muke son gwamnati ya yi mana saboda tattalin arzikin garinmu tattalin arzikin Ankara tattalin arzikin zangoninmu an samu aikin da za a yi wannan kasuwan an kiyasta kamun a yi shekara uku ta biya kanta duk tsayin da za ta yi ta biya kanta kowa ya samu amfani a ciki na ƙasa da na sama da komai an riga an tsara shi har a gidan rediyo akwai a kasuwan nan yanda aka tsara shi hawa 15 da shi sa gwamnati ke kula ai mana mun gode amma a ƙara don ke ba ci samu kuɗin shiga samari da kuke cewa suna kaza sun samu aikin yi wanda baya da aikin yi ne shi ne yake yin wani abu Allah ya kiyaye mu na tsaya a nan
masha Allah sunana Ahmed Tijani Usman da farko abinda ke damu mu cikin gowa sosai shi ne batun market da wani ta yi kokari ya zo ya duba mana marketing da market ya zo gowa wani sauran abubuwa duka zai shigo bank police station post office duka ya zo amma an kasuwa bai zo ba wannan abubuwa duka bai zuwa kuma ko an kawo wani ya zo ya fara ya gudu saboda mutane ba su shigowa da mutane ake haraka in ba kasuwa ai ba mutane kasuwa na ba mutane cikin wadda zai yi so shi gwamnati ya kula muna ya yi amu su kawo muna abin da youth dey develop muna unguwa youth kowa ya samu abin yi in an kawo market kama ka zo ka kafa mu ba mu wani ka ka samu wani abu isa don Allah gwamnati ya kokari ya duba mu ba ka da wasu zo da mu musu dusu ku kore su
very good presentation. That's good.
Sunana Kamal Umar. Taro ne mai kyau mai amfani. Amma kuma taron ya karfafa ya zama na ya kamata a girmama baki. Batun kasuwa batun harkan da za a yi. Ba ko zai zo a gwada mai bambanci ba. Ko mai zo da shi ai binciken shi da kyau. Inda ce amfanin shi ne shi a bar a gabatar da shi ka hanya ya tabbatar da abin da za a yi na alheri. In bai da amfani shi a sallame shi. Ni magana na kenan saboda koya za a yi kasuwa ya ci gaba. Mu zallan mu gaba mu zauna mu ci damu aiki mu. Koya ka wani baku ya zo da aiki. Don ba duka muka yi ba ko ba duka muka sani ba. Ki samu kokari kan batun baki da za su kawo harkoki da na alheri da zai ci gaba mun garin Fadama. Batun kudi ne, bank ne, ko mene ne dai na kasuwanci dai na sana'a da me shi ya sani. Batun koyan aiki ne dabaran da yayi an yi zo akwai manya akwai sarakuna muna da sarkin Fadama muna da sarki ga malam ga office dewa in bincike ne a yi mai kuma taron da haka ba yau mun yi gobe mu wase ba a ci gaba da yi saboda mu yi munna sosai da muka ga abu haka ina Fadama ga 20 ban taba ga yawan ga taro ba kuma na zo baki amma na zama dangare. Assalamu alaikum.
Sunana Ibrahim Abubakar. Alhamdulillah masha Allah gaskiya wannan taron mun yi farin ciki da shi sosai saboda abu ne da muka dade muna jiran lokacin da za a ce an zo an yi irin wannan a Fadama saboda Fadama a tarihi tsohon gari ne mai dimbin tarihi wanda in dai za a yi magana a kira ko zango in dai ba a sa Fadama ba kamar tarihin bai cika ba amma gaskiya gashi nan kafin a je wani waje ma magana kasuwa ma miki to wanda ba shi da kasuwa ai kusan ba rabin rayuwa ma kenan tunda komai yana kasuwa kusan al'amuran gudanar da rayuwa so gaskiya kiran da zan yi ma kusan akan wannan rabin ne assemblyman din mu ya taimaka a ci gaba da irin wannan abubuwan kuma a ja matasan nan yawanci matasan unguwan nan kandanka ne da yayyanka a janyo su ba magana party bane magana ce ta Fadama yadda za a yi a ciyar da Fadama gaba kaga kowa ya aje aqidar shi da wani tunaninsa a zo a ciyar da unguwa gaba musamman yanzu ga tashan mu kusan haka take ba komai a ciki mu wani lokacin ba mukan yi nazari da a maida ita ma ga tasha kuma zai zama wajen parking yawanci in za a yi taro kakan ga motoci duk sun tattare wurare ba wajen wucewa kamar yadda a cikin gari za ga wasu unguwanni kanana naga kofar gidan wani ma bai wuce parking space na mota biyu ba amma ya buga cewa wajen parking ne na siyarwa 10 CD za ka bayar kai parking to da in aka yi hakan shi ma zai ƙara taimakawa unguwar sauraka bazan tsawaita ba Allah dai ya taimake mu Allah ya sa mu dace.
Assalamu alaikum. Sunana Abdulmumin Tete. To ni ma magana nake da shi da dan Fadi ma yufu unguwa mutanen Fadama ni ma abin da ke damu na ne wannan makarantar da ke ajiye da aka zo ake tattabawa da gida aka bar shi ajiye muke so magana je anun manya ya so ya je andun gwamnati saboda za a gina muna wannan makaranta saboda in yara na su makaranta so da yawa lorika na yawa misi yara kuma wani ina ya buje su sai sa mu abin da ke damu ne makarantar da ke ajiye ga ba wai kasa ba da ke ajiye ba lokacin dakin na nan yara na zuwa karatu ciki she gwamnati ya zo ce yaran su fita ya gara musu sai sa tunda ya bar sun fita yana garawa ya bari ya kamata yi kokari a yi a gara mu da wannan makaranta yi ma magana na ce nan
yes ya ni ma ina ji dai an yi magana da dama amma ina ina da wani dan magana da dai yankara kan wanda aka tun Fadi eh gaskiya ina so in tashi kan magana da sarkin Fadama ya fada cewa cin gaban Fadama ya tsaya kan matasan unguwa kuma da yawanci damu gan kaman matasan mu sun shiga wani haraka maybe dan ce shaye shaye kuma the use drugs wanda bai kamace ba she inda matasan mu sun shiga wannan hali she menene garanti mu cewa kaman wannan matasa da su ya su tashi su gyara Fadama yasa muna bukatan tilas ma counseling centers okay inda yake inda matasa suka shiga wannan maybe a ce addiction drug addiction da su ya su je neman you know bukata ya so a duba yaran inda akwai addiction siya su rabu da wannan aiki
da waɗannan bayanai na Abdulrahman Isa za mu dakata a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Dr. Mensa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Abubakar Shu'aibu, na fito daga jihar Kano. So abinda ya sa na zo jihar kasar Ghana, ina da wani mai gida a jihar Kano. To wannan mai gidan na lokacin da na gama makaranta secondary school da na gama, to sai nace kokarin yanda za a yi na fara kasuwanci. Sai bani shawara, yace tunda dai ya fara zuwa a Ghana yana harkokin sa a Ghana, to ya kamata a ce ni ma na je na jarraba. Insha Allah zan yi kama alkhairi, saboda ina da abokanai da suke zuwa Ghana suna harkokin kasuwanci, kuma kasuwancin nan shi ne mutum ya sai irin kamar hula wacce muke sa mu Hausa ke hula da irin kaya haka, dogayen kaya wanda muke kawo daga Nigeria zuwa nan kasar Ghana. So kayayyakin dai gaskiya daban-daban ne, suna da yawa. Wato muna da akwai da muke cewa a can dai Nigeria gida ke, muna cewa babbar riga haka, muna ce da ita babbar riga. Ana kiranta, wanda ake kiranta a nan kuma nan kasar Ghana, ana ce da ita fatakari, muna zuwa da ita. Akwai kuma alkyabba, akwai haka hula dai haka, kayayyaki dai haka, da misawa kuna da sauransu, dai muna shiga da su kasar Ghana. Babban abin da ya sa na bar kasa ta Najeriya na fito na zo nan kasar Ghana gaskiya, musamman abin da ya shafi harkar tsaro. Harkar tsaron nan gaskiya daga cikin abin da ya sa na bar Najeriya na zo Ghana ina harkoki a nan. Saboda kafin ka fita kasuwa baka da kwanciyar hankali, musamman lokacin da abubuwan nan suke tashi na fashewa. Daga da an ce bam ya tashi a kasuwa kaza, daga an ce bam ya tashi a masallaci kaza, daga an ce da kai bam ya tashi a abin da ya shafi wannan station, wannan tashakin tashar mota, to irin wannan sai ga kwata-kwata baka da kwanciyar hankali. Indai ka fita, in ba dawowa kai ka zo gida ba, da iyayenka da ɗan uwanka ba su da kwanciyar hankali, suna cikin fargaba. To lokacin da fara zuwa dai gaskiya da yawan mutane idan za su yi nan Ghana, a dai ɗan mutanen mu da yanda suke zuwa, suna zuwa ta Sokoto, suna kwanaki masu yawa haka, irin kwana kamar huɗu haka zuwa biyar. To amma ni gaskiya alhamdulillah, ni gaskiya ban kai wannan kwanakin ba, saboda ni ta Lagos ne muka bi, sai da ba wani kayan da muka masu yawa ba, already kayan da muka riga an tafi da su. To alhamdulillah gaskiya an dai samu kalubale dai daban-daban dai, tunda dai bayan da za a mutum ya taso daga gida, mutum ya yi tafiya zuwa wata ƙasa ko wata jiha ka je, za ka iya samun wasu kalubale haka daban-daban, banantana a ce ka bar daga ƙasar ka zuwa wata ƙasa, kuma ba ma ƙasa ɗaya ba, ka tsallake wasu ƙasashe biyu zuwa uku. To gaskiya dai mun fuskanci kalubale dai daban-daban, saboda lokacin da muka sauka Sanyimuda, gashi lokacin yamma ta yi, kuma muna kokarin tsallakawa, kuma a lokacin ma wallahi sallolin nan guda huɗu na yin huɗu ne ko biyar, sai a lokaci ɗaya muka yi. To alhamdulillah muka tsallaka, kuma sai dare ya yi muka shiga Togo, kuma a lokacin da muka shiga kuɗin namu dai ba su da yawa haka. To sai kuma lokacin da za mu tsallaka ɗin, kuma ga da yake yankin da akwai ruwa, to kuma ga ɓarayi. To lokacin ne wani muna tare da wani ban Allah, ce mu je insha Allah sai da jirgin sai gan mu shi da kike san shi, in Allah ya dama wata matsala za mu wuce, ina zuwa kuma cikin ikon Allah sai muka wuce. Gaskiya garin nasu da namu da kuma banci, ina dan jima gaskiya na kwandu kan na ganna wayi da garin, sai da garin gaskiya na ga dan canza mu ba kamar irin garin mu ba haka. To alhamdulillah dai a kwana biyu dai muka ina mun kan kai kwana uku ne ko hudu ko biyar haka ana fita da mu. Da karfi sai aka ce to ya kamata a ce kuma a fara fita,
to idan ko ya fara fita kuma sai mutun ya san da zai san gari to alhamdulillah na fara zagayawa ina zagayawa alhamdulillah hankali har dai na fuskanci da garin yake to wannan sana'a ta mata hula da na zo na yi ta na kai shekara ɗaya na koma gida dawowa na kai shekara ɗaya na koma wannan kuma da na yi gaskiya na ɗau shekaru ina jin in ko hudu shekara hudu kenan ban dawo ba to wannan karan dawo zan ci gaba da sana'a ta hula da ya duddaka da shaddodi haka da sauran su kayayyakin mu da muke sayarwa na tunanin sarakuna to yanzu na dawo kuma na ci gaba alhamdulillah ina kasuwancina daga baya kuma wasu abubuwa suka canza na ga ya kamata to tunda na iya adaidaita ya kamata a ce na samu adaidaita na fara aiki to alhamdulillah na zo na samu adaidaita ga shi a halin yanzu dai karanci ne a wanda nake yi kenan adaidaita insha Allah a dai gaskiya da na ji daɗin zama ƙasar Ghana kuma da yadda suka karɓi hannu yiwu suke nuna mana ƙauna sannan da ra'ayi insha Allah idan na yi aure insha Allah zan zo da iyali na wannan ƙasar in Allah yarda na zama da ita a nan.
Zaman duniya ai sai haƙuri wani yaƙi kafin zai soka dan yaro da lafi kuma yanzu yana taka. Rana zan daunga har in duka ta tun ba a san wane ne ni ba ina ne wa karba mai ji ko sauraro na ina ta san kin kullun sai in ji kamar din dena har wasu abokan dina ina ta wa kan sai sun dena wai ni ne wa kani suna ta tura dana kai duka na jin su hakan wai tsakani ne din zuru
da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.